Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Laraba 26 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a ƙasar Kamaru, kwararowar 'yan gudun hijirar Boko Haram daga Najeriya da 'yan awaren Bemenda da Buya sun jefa mazauna jihohin yankin cikin masifar yunwa. A jamhuriyar Nijar kuma, hukumomin ƙasar ne suka jagoranci aikin kona wata hodar Iblis sama da kilo 200 da aka kama a hannun wani magajin gari lokacin da yake ƙoƙarin shigar da ita ƙasar Libya. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan, ga Baba Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yaki da cin hanci da rashawa ya tsaya cika a cikin shekaru 10 da suka shuɗe, yayin da rashin mutunta haƙƙin bil'adama da tsarin demokradiyya ya yi ƙasa a duk sassa na duniya. A cewar wani rahoton ƙungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa ta Transparency International. Kididdigar cin hanci da rashawa da ƙungiyar ta fitar akan ƙasashe 180 ta hanyar fahimtar matsayin cin hanci da rashawa a ma'aikatan jama'a daga babu zuwa kashi 100, ta yi amfani da bayanai daga wurare masu yawa ciki har da Bankin Duniya. Rahoton irin wannan kididdigar a shekarar 2021 ya nuna kashi 86 cikin 100 a cikin waɗannan ƙasashen an samu ƙaranci ko kuma babu ƙaruwar cin hanci da rashawa a cikin shekaru 10 da suka shuɗe. A cikin ƙasashe 180 da aka gudanar da kididdigar, 134 na nan tamkar yadda suke a shekarar 2012, inji Roberto Kukuchka, jami'in shirya nazari a ƙungiyar Transparency International wanda ya taimaka wajen haɗa wannan rahoton. Ya ce mun ga karuwar lamarin ne a cikin kasashen 25 kawai a kasashen da aka gudanar da binciken a fadin duniya, sai dai mun ga kuma wasu kasashe 23 da suka yi ƙasa. Mun ga hakan ne a duk bangarori na duniya, inda ba mu ga wani karuwa sosai ba su ne gabas da tsakiya da kuma arewacin Afirka, Kukuchka yana faɗa wa muryar Amurka. Kasashen da suka taka rawar gani su ne Denmark, Finland da kuma New Zealand, wanda dukkaninsu suka samu maki 88 a cikin 100. A yau Laraba ne Rasha ta yi watsi da batun takunkumin da Amurka ke niyyar ta kakabawa shugaban Rasha Vladimir Putin, ɗaya daga cikin hanyoyin da Amurka ke niyyar amfani da ita wurin mai da martani idan sojojin Rasha ta kai mamaya akan makwabciyarta Ukraine. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa irin waɗannan takunkuman ba su da illa a siyasance, amma dai suna da lahani. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kashedi a jiya Talata cewa akwai matakai masu tsauri da kuma tarin yawa ga shugaba Putin, ciki har da azama shi Putin kansa takunkumai idan shugaban na Rasha ya ci gaba da girke sojoji 127 da ke jiran su kai hari akan iyakar Ukraine. Ya kuma jaddada cewa babu wani daga sojojin Amurka 8,500 da ke zaman shirin ko ta kwana da za su shiga yankin na Ukraine, sai dai za su yi aiki ne a ƙarƙashin ƙungiyar tsaro ta NATO, ba wai aikin Amurka kanta ba. Amma bai yi ƙarin bayani akan lokacin da zai bada umarnin sojojin su je bakin daga. A hali da ake ciki kuma, jama'ai daga Rasha, Ukraine, Jamus da kuma Faransa suna nan suna tattaunawa a yau Laraba a birnin Paris, yayin da ake fama da tankiya akan iyakar Rasha da Ukraine. Kasashen na yamma sun bayyana damuwa game da jirge sama da sojojin Rasha 100 a yankin da kuma yiwuwar kai mamaya akan Ukraine. Rasha ta musanta wannan batun kada ta buƙaci ƙungiyar tsaron ta NATO kar ta faɗaɗa harkokinta zuwa ɓangaren Rasha. Kakakin fadar shugaban Rasha Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai yau Laraba cewa yana da ƙwarin gwiwa za a samu tattaunawa mai ma'ana a Paris da kuma amfani mai tarin yawa. Wannan taron ya biyo bayan tattaunawa da dama da aka shirya a makon da ya gabata da ya haɗa ƙasashen Rasha, Amurka da NATO da kuma ƙungiyar Tarayyar Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba aka shirya wani jirgin ruwan sojan Australia zai isa Tonga da wasu muhimman kayayyakin jin kai ga ƙasar da bala'i ta afka mata, duk da batun barkewar COVID-19 tsakanin ma'aikatan jirgin. Jami'an ma'aikatar tsaron ƙasar Australia sun ce gwaji ya tabbatar da mutane uku a cikin jirgin na HMAS Adelaide sun kamu da cutar tun lokacin da suka bar Brisbane a ranar Juma'a zuwa ƙasar ta tsibirin yankin Pacific. A halin yanzu an killace ma'aikatan a cikin jirgin kana ba su fara nuna alamu masu tsanani ba. Ministan kiwon lafiyar Tonga Siapiu Kala ya ce jirgin HMAS Adelaide zai sauke kayan ne kuma ya bar wurin nan da nan ba tare da samun cuɗanya da wani mahaluki a tsibirin ba. Mutane 23 da suka harbu suna nan killace a cikin jirgin. A ƙarshe, kafa na'urar bada numfashi mai amfani da hasken rana a wani asibiti a tsakiyar Somalia yana taimakawa ainihin wurin ceto rayuka a cewar likitocin Somalia da na hukumar kiwon lafiyar duniya ta WHO. Wannan sabuwar na'urar numfashi mai amfani da hasken ranar ita ce ta farko a ƙasar Somalia kuma an kafa ta ne a asibitin Hanano a garin Dusamarib da ke tsakiyar ƙasar shekara guda da ta wuce. Likitoci sun ce na'urar tana tasiri kana tana taimakawa rayuwar yara marasa lafiya. Wannan sabuwar hanya tana ba mu ƙwarin gwiwa, in ji Dr. Mamnur Rahman Malik, wakilin hukumar WHO a ƙasar Somalia. Malik ya ce marasa lafiya 171 suka samu iskar oxygen a asibitin daga na'urar mai amfani da hasken rana daga watan Fabrairu zuwa Oktoban bara.
A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A ƙasar Kamaru, kwararowar 'yan gudun hijirar Boko Haram daga Najeriya da 'yan awaren Bemenda da Buya sun jefa mazauna jihohin yankin cikin masifar yunwa. Gwamnatin Kamaru da Bankin Duniya sun gudanar da wani taro a Gwandare don taimakawa manoman da fari da kuma sauyin yanayi ya shafa. Daga Adamawan Kamaru, ga wakilin Muhammad Rabiu ɗan ba da ƙarin bayani.
'Yan ƙungiyar aware da ke cikin yankin Bemenda da Buya, 'yan Boko Haram da suka yi kakatutu a ƙasar Marwa da kuma masu garkuwa da 'yan adam a ƙasar Gwandare sun jefa waɗannan jihohin cikin hali na tsaka mai wuya. Al'umman da suke zaune cikin waɗannan yankunan na fuskantar matsalan yunwa a saboda ganin taɓarɓarewan wannan al'amarin da kuma duban yanda batun noma ya ja da baya. Haɗakar gwamnatin Kamaru da Bankin Duniya ta yi hoɓɓasa domin kare al'umman da ke zaune cikin wannan yanki da matsalan yunwa, wadata abinci mai nagarta da kuma sanin cewa talaka ya samu abin sawa a bakin salat, kyautata lamarin noma, sanar da su hikimomi domin kukutar da su tsananin yanayi a ƙarƙashin Proje Pulka. Mr. Louis Forbele shine wakilin Bankin Duniya.
Proje Pulka proje ne wanda ya zo a daidai lokacin da ake da bukata. Wannan zai taimaka ma manoma da makiyayan da suke nan jihar Adamawa domin su samu su bunƙasa sana'o'in nasu. Hakan zai hana wato al'umman da suke yankin Adamawa wato ƙalubalantar matsalan yunwa.
Kwararan 'yan gudun hijiran Boko Haram da 'yan awarin Bemenda da Buya waɗanda suka zo suka riski 'yan kidnapping da ke nan Adamawan Kamaru sun tarwatsa tattalin manoma da makiyaya ta yanda suke ganin cewa har idan ba tallafi suka samu ba to fa ba za su da tudun na tsira ba. Ga ra'ayin Alhaji Ahmadu Damba.
A matsayina manomi makiyayi, duka ana gwa masu abokanin tafiya ne a game da wannan taro da aka yi a nan Gwandare wato na gwamnatin Kamaru da kuma Bankin Duniya. Abu ne muhimmi da gaske wanda yake zai taimaka domin matsalan fari da kiyaye shi muhalli ya zama dole ne tunda yake gashi nan muna gani da muna jin sa a nesa, amma gashi yanzu ya matso kusan muna ganin shi tunda yake yana kawo matsaloli na yunwa ba masu kiwo ba sa samun abin da za a ciyar da dabbobi. Dole yana zama akwai matsaloli tsakanin makiyaya da manoma. To abu ne wanda yake faruwa kullum gashi nan ana ganin shi. To muna fatan a wannan taro da aka yi ya zama na cewa za mu gani a ƙasa a alƙawuran da aka yi mana an cika mana shi.
Bai mamaki yaya manoma taimako ta yanda za su yi sayayya bisa bukatar aikin nasu, dasa dabaru masu taimaka musu hangan hatsarin da ya tinkare su gabannin ya bayyana, zaburar da su ta yanda za su rungumi aikin nasu hannu biyu, shi ne burin haɗaka.
Ni ne Audu Makama. Karin abin da nake so muke gudarwa, nake son fada a wannan shani da yake tafiya a wannan ƙasa namu, duniyar ta rikice. Makiyayanmu, manomanmu, wanda suke nan shashin Adamawa da wanda sun suke shashin Baminda Boya, duk gari ya rikice. Kowa inda yake ya ƙaura, dalilin wannan sungullan gwamnatin Kamaru ta ɗauki nauyi cewa za ta taimaka ma makiyaya, manoma, duk kowaye ya ƙaura inda yake, dalilin tsoro.
A sakamakon wannan taron haɗaka, manoma da kuma makiyaya sun fahimci cewa idan ana burin haƙun ya cimma ruwa, to fashi a yi tsayuwar daka a yaƙi cin hanci. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka da gangaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu Ɗanba, za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar. Hukumomin ƙasar sun jagoranci aikin kona hodar Iblis ɗin nan sama da kilo 200 da aka kama a farkon watan nan na Janairu a hannun wani magajin gari lokacin da yake kokarin shigar da ita kasar Libya. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaimu Mumin Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
A bisa al'ada, ayyukan kona miyagun kwayoyi abu ne da ake gudanarwa a albarkacin ranar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi da ake shagulgullanta a kowace ranar 26 ga watan Yuni. To amma lura da girman cafkar da hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta yi a wannan karan, yasa hukumomi neman izinin kotu domin kona hodar Iblis ɗin nan kilogram 214 da yanka da aka kama a ranar 3 ga watan Janairun 2022 a hannun magajin garin Fashi na yankin Agares. Domin kawar da dukkan wani shaku daga kawunan jama'a, jami'an tsaron hukumar Okritis sun fara ne da aikin tantance darajar wannan haja da a can farko aka bayyana cewa koken ce gangariya. Bayan kammala aikin gwaje-gwaje daga bisani, an kona ta a kan idan ministan shari'a da takwaransa na cikin gida, 'yan jarida da jami'an kungiyoyin kwararren hula da aka gayyato takanas domin zama shaidu a wannan aiki da ya gudana a kwaryar birnin Yamai. Alkali mai shigar da kara a kotun Yamai mai shari'a Sha'ibu Musa ya yi mana ƙarin bayani.
Kowa ya tabbatar da cewa ba abin da muke koyowa bisa kan harkar kwaya. Abu ne wanda mun ɗauki niyya za mu yi shi, kowa ya gani abin da ake yi kuma mu yi shi bisa kan ka'ida. Kuma kun gani kafin a kona ta, sai da muka tambaye shi mai bincike dama a kona ta. Shi ma ya diba ya ga cikin dokokin ƙasa tabbata ana iya kona ta, ya ba mu dama ya ce mu kona ta. Kuma da sharhi in za mu kona ta sai mun zo mun gwada mun tabbatar da kwayar ce wanda muka kama gaban kowa da kowa.
Fataucin miyagun kwayoyi wani abu ne da aka yi amanar cewa ya taka rawa sosai wajen taɓarɓarewar sha'anin tsaro a 'yan shekarun nan, saboda yadda ake amfani da kuɗaɗen shigarta wajen ɗaukar ɗawainiyar ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi wannan yanki. Mafari kenan masu wannan haramtacciyar sana'a suka dage wajen shigo da tsadaddiyarta da nufin ɓatar da ita a nan Nijar, ko kuma su ratsa ƙasar akan hanyar su ta zuwa wasu ƙasashen na daban. In ji ministan shari'a Muhammad Ikta, wanne ya jagoranci wannan aiki.
De la drogue dure à haute valeur marchande qui fait l'objet de trafic, soit à destination du Niger, soit en transit en direction d'autres pays.
Ko a jajibirin wannan aiki na kona hodar Iblis, hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi Okritis ta gabatar da wani ɗan Najeriya da ta ce ta kama a filin jirgin saman Jore Hamani lokacin da yake ƙoƙarin aika wani nau'in kwayar methamphetamine kilogram 1 da kusan rabi zuwa ƙasar Australia. Komisar Principal Dr. Abu Muntari shi ne kakakin 'yan sanda na ƙasa.
Kilo guda ce da gram 433. An kanaɗe cikin sangu tare da wata 'yan mantala ta 'yan yara kamar abin warginsu hakan ga. Za a aika ta a ƙasar Australia. Wajen bincike, abokan aikinmu da ke can filin jirgin sai suka gane cewa abin da aka naɗa aka yi sangun da shi. An kurɗa kuma wasu abubuwa.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman.
Halin yanzu dai sassan kasar Najeriya na fama da rashin tsaro musamman a arewacin kasar tamu. Wannan shi ya zaburar da jami'an tsaro da ma kungiyoyin taimako ko agaji na addinin Krista da na addinin Musulunci don ba da tasu gudunmuwa domin a sami dawwammen tsaro da zaman lafiya a cikin al'ummar Najeriya. A cikin matakan da kungiyoyin ba da taimako ko agaji na kungiyar Izala na kasa ke dauka shine yin tarurruka a lokaci-lokaci daga wannan jiha zuwa wannan jiha don tattauna matakai dalla-dalla ta yadda za a taimakawa sauran jami'an tsaro da gwamnati a kokarin da suke yi na shawo kan dadaddan rashin tsaron da ya zama kadangaren bakin tulu da kokari da hobbasa da jami'an tsaro da ma gwamnatin ke yi har da kungiyoyin ba da agaji ko taimako wajen ganin cewa kasar mu Najeriya ta zauna lafiya. Mun ji daraktan agaji na kungiyar Izala na kasa baki daya.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sunana Mustafa Imam Sitti, daraktan agaji na kungiyar jama'atu Izalatul Fida Iqamatus Sunna ta kasa baki daya.
Allah gafarta mallam, me ya kawo ku birnin Ibadan yau?
To abin da yake tafi da mu zuwa wannan jaha ta Oyo, babban birnin Ibadan, shine gabatar da taron mu da muke yi a kowanne bayan wata uku. Alhamdulillahi taron da muka yi a baya shine muka yi shi a jahar Niger. Anan muka tabbatar da zuwan mu wannan gari ko wannan jaha ta jahar Oyo wanda yanzu ana neman wata uku kenan da yan kwanaki. Mun zo ne domin yin wannan taro na shugabannin jihohi da sakatarorin su da kuma ainihin su shugabanni na kasa baki daya domin tattauna al'amuran da ya shafi wannan kungiya ta mu ta yan agaji ta jama'atu Izalatul Fida Iqamatus Sunna da kuma kalubalen da kasar mu ta shiga ciki domin mu duba mu ga wanne faje ne zamu iya dauka domin ba da namu gudunmuwar kamar yadda aka saba a cikin ayyukan mu na taimako da muka nema ko muke gabatarwa a kowanne irin aikace-aikace da yake bujiro mana a cikin wannan kasa ta mu musamman da wajen ma kasar ta mu Najeriya.
A cikin Najeriya akwai kalubale irin na tsaro misali irin waɗannan tarurruka da kuka yi a nan Ibadan ko akwai wata rawa da za ku taka a game da abin da ya shafi yanayin tsaro a Najeriya?
Alhamdulillahi kamar yadda aka san wannan kungiya ta mu ta jama'atu Izalatul Fida Iqamatus Sunna yan agajinta fagen da muka dauka shine bada taimako da tsaro kuma duk wanda ya san yan agajin wannan kungiya ya san ta da bada gudunmawa akan fannin tsara. Wannan fage yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo mu wannan jaha ta Oyo domin mu tattauna mu ga ainihin wannan waje ne zamu dauka kuma wace irin gudunmawa zamu bada bisa wannan tabarbarewa da lalacewar ainihin tsaro musamman a yankin mu na arewa
da yake gashi aikin ku bai shafi rika makami ba. To ta yaya za ku bada gudunmawa a game da tsaro? Za ku bada shi ne a game da shawarwari ko kuma a game da me?
To a tsarin mu ma babu daukan makami, bamu da wani abu da ya wuce gudunmawar da muke bayarwa ko tallafi da sauran abubuwa wanda suka ta'allaka da wannan. Yau a matsayinka na dan Najeriya kuma a wanda ya fice a wajen wayar da kan al'umma, a wanda ya fice a wajen bada gudunmawa da tallafi da sauransu, al'umman mu ta Najeriya suna da bukatar waɗannan abubuwa wato wayar da kai da bada tallafi da kuma ainihin daukar matakaiya na ainihin fahimtar da jama'a su san haƙƙin da ke tattare da su tsakanin su da gwamnati, gwamnati kuma ta san haƙƙin da ke tattare da ita tsakaninta da talakawanta. Wannan al'amari da wannan kungiya ta dauka babban al'amari ne wanda da Allah zai sa al'umman Najeriya su fahimci wannan. Mu koma da tsari irin namu na da, duk wani bako wanda ke kasan nan ko wanda ya shigo kasan nan idan zai canza gari ko zai koma daga wannan gari zuwa wannan gari ya bada kansa ga ainihin hukuma ko ainihin jami'ai ko masu unguwanni ko masu sarauta yazo ya ce a yau wannan gari na Oyo yau gashi na dawo daga arewa na zo nan ya je wajen sarkin Hausawa in Bahaushe ne in bai rabe ne ko in ya murya zo ya gabatar da kansa. To in ko har jami'an tsaro za su dauki wannan matakin to ya zama wajibi a gare mu a wayar da al'umman Najeriya talakawan kasan nan su san haƙƙin su
a
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Muhammad Kabiru Sa'id, Gusau, Zamfara State.
Me za a ce ka samu ga wannan taro na yau?
Mun zo ne mu ƙara fahimtar da ainihin magoya bayan mu ga wannan tafiya su ƙara jajircewa wajen ilmantarwa da wayar da kan mutane tun daga ainihin matakin ƙananan yara har zuwa girman su. Saboda in an ka samu kyakkyawar tarbiyya da da'a, to duk wani abu na rikici ko na shiga cikin wani halaka kana kai wanda zai gurbata mana wannan ƙasa ta mu albarka Najeriya ba za a same shi ba.
Wani fanni ne wannan taron naku ya mai da hankali kacho kam?
Ya mai da hankali kashi uku. Na daya akwai abin da zamu huskanta wanda ake cewa ainihin wata na azumi wajen ba da tsaro ga masu tafsir da kuma sauran al'amura. Kashi na biyu shine huskantar ranar Idi da ganin cewar kuma shi kuma menene wace gudunmawa zamu bayar a wannan ranar. Kashi na uku shine ƙara ci gaba da du'a'i na umarnin da Sheikh Abdullahi Balalo shugaban wannan kungiya na ƙasa ba cewa a tahi tsaye a taimaki gwamnatin Najeriya da du'a'o'i alƙanut ko yaushe da kuma bayar da ainihin tallafi ga waɗanda Allah ta'ala ya sa ibtila'i ya faɗa musu na ƴan gudun hijira.
Sunana Muhammad Sani Abubakar, mataimakin National Director na ƙasa amma daga Mina jihar Niger.
Da me zaka koma da shi jihar Niger a game da wannan taro na Ibadan?
Kamar yadda aka sani shugabanci yana da tsari. Daman ana tattauna abubuwa wasu ne za su dauka su je su isar mu da mutane. Muhimman abubuwa an ambace su. Kaga mu magana tsaron nan a wayar da kan mutane kowa ya san abin da ya kamata ya kai rahoto inda ya kamata ya kai rahoto ga abin da bai gamsu da shi ba a angon su a lungun su duk abin da bai gani ba in rahoto ya kama ya gaya mai anguwa ne gama ya gaya mai anguwa in ya kama kai wurin jami'an tsaro ne ga fa wani abu da nake gani wannan yana cikin abin da muke so mu je mu isar mu da su wanda suke girasuru namu.
Jihar Niger tana daya daga cikin jihohin da wato satan mutane kama jama'a da neman kuɗin fansa yayi yawa. Wannan yana cikin abin da kuka tattauna a wannan taro na Ibadan?
Ai kafin ma mu zo taro na Ibadan ita majalisar ƙasa ta san matsalar da Niger take ciki akwai shawarwari wanda ba zai yiwu a faɗe su ba a irin wannan kafar domin ganin cewar an ba da duk gudunmawa da ta kamata a shawo kan wannan tsara.
Sunana Ilyasu Alhaji Akilu, ni ne daraktan agaji na jihar Borno.
Me ya kawo ka anan Ibadan a game da wannan taro naku na yau?
To alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulullah. Ba babban abin da ya kawo mu garin Ibadan mun zo ne domin mu halarci taron koli na majalisar agaji ta ƙasa da kuma wakilan jihohi. Alhamdulillah makasudin halartar wannan taro shine tattaunawa kan abin da ya shafi matsalar ƙasa musamman abin da ya shafi haraka ta tsaro da kuma yadda su ƴan agaji za su ba da gudunmawa akan abin da ya shafi haraka ta tsaron lafiya jama'a da kuma taimakawa jami'an tsaro wajen ganin an shayo kan matsalar tsaro. Wannan shine ɗaya daga cikin makasudin abin da ya haɗa mu a wannan wuri. Sannan kuma misalin zumunci mu ga ƴan uwa mu yi zumunci wannan shine babban abin da ya haɗa mu a wannan waje insha Allah ta'ala.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan faifai. Kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice.
Mambobin majalisar zantarwar hukumar kwallon kafar Ghana za su sabi yau don sake nazarin aikin kwamitocin fasaha da na manajojin Black Stars bayan sun gabatar da rahoton su a ranar Talata a cikin wani taro tsakanin ma'aikatan ministan da ke kula da matasa da wasannin motsa jiki da kuma jami'an hukumar kwallon kafar ta Ghana ranar Juma'a. Gwamnati ta ba da umarnin cewar a soke kwamitocin manajoji da aikin fasahar Black Stars na yanzu. A yayin wannan taro ma'aikatar ministan ya bayyana irin bacin rai da ɗin Ghana da gwamnati suka shiga dangane da mugunyar rawar da Black Stars ta taka a gasar cin kofin nahiyar Africa da ake ciki yanzu haka a kasar Kamaru. Ma'aikatar akan haka ta buƙaci GFA ta sake nazarin aiki da matsayin ma'aikatan fasaha da kuma kocin ɗin Black Stars na Levan Radivich da zarar kwamitin na FA ta miƙa rahotonta bayan nazarin za a rusa duk kwamitocin fasahar manejojin. Tsohon mataimakin shugaban hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana George Afri ya gabatar da jerin manyan masu koyar da ƙwallo 'yan Ghana da suka cancanci koyar da Black Stars wasa. Hukumar ƙwallon na Ghana dai na shirin suka ko kuma dai matsi ta sallami Levan bayan ɓuruntu da Black Stars sun kai a gasar cin kofin nahiyar Afirka a Kamaru. George Afri kuma ya shiga cikin kiraye-kirayen da ake yi na akore Levan Radivic ya zargi ɗan shekara 67 da alhakin gazawan Ghana a gasar. Ni a ganina George Buatin na da kyau haka Otto Addo ya gawurta Tanko Ibrahim ko Safiya Siki duk za su iya yin wannan aiki su maye Levan. Kasar Ghana za ta iya neman wani wuri na daban a wajen kasar inda za ta karɓi bakuncin Najeriya a wasan ƙarshe na neman shiga gasar cin kofin duniya. Wannan kuwa saboda ra'ayin hukumar da ke kula da wasannin ne na kulle filin wasan Cape Coast daga duka harkokin wasanni. Hukumar CAF a wata zantarwa na baya-bayan nan ta buƙaci a yi gyaran filayen wasanni domin wasannin ƙarshe na shiga gasar cin kofin duniya inda ta ambata Crossport Stadium da Cape Coast Stadium a matsayin inda za a yi irin waɗannan wasanni. A halin yanzu an nuna damuwa ainihin game da halin filin wasan Accra Sports Stadium yayin da filin wasan Accra wanda ya sanadin a ce hukumar ƙwallon ƙafar Ghana ta raba yan wasan ta da Sao Tome and Principe. Ohun kocin Nigeria Christian Chukwu ya yi kira a naɗa sabon manaja wa ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar tarayyar Nigeria kan wasan ƙarshe na shiga gasar cin kofin duniya da Ghana cikin watan Maris. Super Eagles za su yi artabu da Black Stars a wasan ƙarshe na shiga gasar cin kofin duniya a Qatar sai dai bayan an yi waje da ita daga gasar cin kofin nahiyar Afirka. Kocin ɗin da an kaba riƙon Eagles Augustin Egbon ya sauka daga matsayin kowa ya manta da AFCON a maida hankali ga karawa da Ghana don shiga gasar cin kofin duniya. Ni dai a gani na a bari Egbon ya ci gaba da aiki da Super Eagles to amma in hukumar ƙwallon ƙafar Nigeria na ganin lallai tana buƙatar sakiya ne ta yi wannan sakiyar bayan karawan nan da Ghana. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Lamu kyara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaida Radwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban la takaice. Yaki da cin hanci da rashawa ya tsaya cika cikin shekaru 10 da suka shuɗe yayin da rashin mutunta haƙƙin bil'adama da tsarin demokradiyya ya yi ƙasa a duk sassa na duniya. A cewar wani rahoton ƙungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa ta Transparency International. Ƙididdigar cin hanci da rashawa da ƙungiyar ta fitar akan ƙasashe 180 ta hanyar fahimtar matsayin cin hanci da rashawa a ma'aikatan jama'a daga babu zuwa kashi 100 ta yi amfani da bayanai daga wurare masu yawa ciki har da Bankin Duniya. A yau Laraba ne Rasha ta yi watsi da batun takunkumin da Amurka ke niyyar ta kakabawa shugaban Rasha Vladimir Putin, ɗaya daga cikin hanyoyin da Amurka ke niyyar amfani da ita wurin mai da martani idan sojojin Rasha ta kai mamaya akan makwabciyarta Ukraine. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa irin waɗannan takunkuman ba su da illa a siyasance amma dai suna da lahani. A ƙarshe, a yau Laraba aka shirya wani jirgin ruwan sojan Australia zai isa Tonga da wasu muhimman kayayyakin jin kai ga ƙasar da bala'i ta afka mata duk da batun ɓarkewar COVID-19 tsakanin ma'aikatan jirgin. Jami'an ma'aikatar tsaron ƙasar Australia sun ce gwaji ya tabbatar da mutane uku a cikin jirgin na HMAS Adelaide sun kamu da cutar tun lokacin da suka bar Brisbane a ranar Juma'a zuwa ƙasar ta tsibirin yankin Pacific. A halin yanzu an killace ma'aikatan a cikin jirgin kana ba su fara nuna alamu masu tsanani ba.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo abokan aikin mu da wani sabon shirin. Misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da yake na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.